Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da hantsi. Ga cikakken labaran mai karantawa Baba Yakubu Makere. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba komai bane illa tashin hankali Iran ke bukata. Bayan ta kace jiragen da kuma mai guda biyu mallakar wasu kamfanonin Burtaniya guda biyu a wani bangaren teku na kasar Iran din da ake kira Strait of Hormuz a jiya Juma'a. Da yake amsa tambaya da muryar Amurka ta yi masa a fadarsa ta White House. Trump ya ce mun ji an ce jirgin guda ne kana aka kuma ce jiragen guda biyu ne amma dai za mu yi aiki tare da Burtaniya. Sai dai ya ce ba mu da wata rubutacciyar yarjejeniya da Burtaniya akan wannan batu, amma kuma ina ga ya ce ina gani akwai dadaddiyar alaka tsakanin su da za iya aiki akai. Hukumar harkokin sufurin ruwa ta kasar Iran ita ce ta bukaci a kama jirgin ruwan da ake kiran shi Stena Impero mai dauki da tutar Burtaniya saboda rashin bin dokokin ruwa ta na kasa da kasa, a cewar askarawan tsaron tekun wanda wani bangare ne na rundunar sojojin gwamnatin Iran. Adadin yan jarida da aka kashe su a kan aikin su a shekarar 2018 ya ninka abinda aka gani a shekarar 2017, a cewar wata kungiya mai zaman kanta a nan Amurka da ake kira Committee to Protect Journalists. An tabbatar da yan jarida da ma'aikatan yada labarai 88 suka mutu a kan aikin su saboda ana auna su ne a kan rahotanni da suka bayar ko kuma sun yi aiki a wurare masu hadarin gaske. Yan jarida mata su ma suna huskantar irin wannan hadarin wanda takwarorin su maza suke huskanta yayin da suke gudanar da ayyukan su. Sai dai matan suna huskantar wata barazana da bai shafi mazan ba. A wani taron kasa da kasa akan walwalan yan jarida da aka gudanar a birnin London, mahalarta sun tattauna batutuwan barazana da kuma hanyar shawo kan labarin. Nadine Hoffman, karamin daraktar kungiyar kasa da kasa ta yan jarida mata, ta fada cewa a wani bincike da aka gudanar a bara, binciken ya ce yan jarida mata 600 ne suka ce suna huskanci barazana ta yanar gizo. Ta ce yawancin barazana ce ta lalata da kuma cin zarafin yaya mata. Wani mutumi mai shekaru 42 da haihuwa daga Brooklyn na jihar New York ya dawo nan Amurka, inda ake masa tuhumar yiwa kungiyar IS yaki a matsayin kwararren mai harbin bindiga, kafin daga bisani aka yi masa karin girma ya zama shugaba a cikin kungiyar. A jiya Juma'a ne hukuma ta sake bude tuhumar da aka yi wa Ruslan Maratovich Asainov, wani daya bayan da sojojin Amurka masu marawa rundunar Syrian Democratic Forces baya suka mika shi ga jami'an hukumar tsaron Amurka. Ma'aikatar sojojin Amurka da ta dauko shi da jirgin sama zuwa New York, inda aka ya bayyana gaban wani alkali a jiya Juma'a. A cewar takaddun kotun, Asaino dan asalin Kazakhstan ne, kafin daga bisani ya zama ba Amurka kana yi balaguro zuwa Syria a shekarar 2013, inda ya fara yaki tare da kungiyar IS a matsayin kwararren maharbi. Ana cewa waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tsananin karancin abinci da ake fama da shi a Zimbabwe yanzu ya kai ga bukatar agajin gaggawa. ta ce yawancin al'umman kasar ba sa samun abinci ne saboda yawan sauyin yanayi da ya janyo fari mai tsanani da kuma durƙushewar tattalin arziki da kasar ke huskanta. Wata mace mai suna Plazida Chibora da ke zaune a garin Epworth mai fama da tsananin talauci mai nisan tafiyar awa daya a mota daga kudu maso gabashin babban birnin kasar Harare. Ta ce tana shan wahala matuƙa kafin ta samu abin da za ta ciyar da jikokinta. Hukumomin kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar sun ce Zimbabwe tana buƙatar kimanin dala miliyan 218 domin yaƙar yunwa da ta'addabi kimanin mutane miliyan 5,500 daga yanzu zuwa cikin watan Afrilun shekarar 2020.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwarmu Dr. Aishatu Yushewa Armayau, wadda na tattauna da ita akan matsalolin da ƴan gudun hijira ke fuskanta a Najeriya. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta yi mata wannan tambayar.
To Dr., yanzu a Najeriya da satar jama'a da garkuwa da su ya kusan zama ruwan dare. Waɗanda suka taɓa samun kansu cikin wannan halin, wani lokaci za ki ga sun shiga wani yanayi irin kamar firgita ko gigicewa da ake kira PTSD da Turanci. Shin kukan samu mutane da ke kawo kansu asibiti? Don kuwa wannan kin ga ya zama babban matsala.
To gaskiya abin da zan gaya miki shine yawancin mutane suna zuwa asibiti da kansu. Idan abin ya fi karfin su suna zuwa asibiti da kansu. Kuma kamar mu akwai wani wuri a nan Plateau da muka je muka yi kungiya muka likitoci amma. Muka yi kungiya da kanmu muka je wurin muka ce bari mu je mu yi binciken irin ciwon tabin hankalin da zamu iya samu a cikin wayannan mutanen. Saboda duk yawancin abin da ake zuwa yi ana zuwa kai kayan abinci ne. kayan magungunan hawan jini da magungunan zawo da magungunan, amma babu wanda ke zuwa ya kai a ce wai bari a bincika aga ko akwai masu tabin hankali a wurin ko akwai wanda kansu ya tabo. To ni kuma ban ga ta yadda za a ce an yi ko an yi garkuwa da mutum ko kuma an ji an kakkashe
mutane a gaban ka
sannan kuma a ce wai kan mutum lafiya kalau, saboda akwai wasu iyayensu ne aka kashe, wasu iyayensu ne aka kashe, saboda haka suna cikin tashin hankali amma babu wanda ke kula da wannan fannin, ba shi ake tunani ba, ana tunanin wasu abubuwan ne. Saboda duk abin da za a kawo ne saboda a ce an yi.
Shin magungunan ma da ake kawowa suna yin wani tasiri idan hankalin mutum ba a nitsa yake ba?
To ai dalilin da yasa ni naje na ce bari ma in yi bincike wai menene ma mutanen nan, su wayannan mutanen ba su da wani abu da ke damun su ne a cikin kokolwarsu sai wannan magungunan da ake kai musu? Saboda zaki ga ana ta kai kayan abinci amma ana ta samun ciwace-ciwace a cikin camp din nan. Yau yara na zawo, yau wannan. To da muka bincike ta muka ce to ai yawancin ma matan da ke wurin ba sa ma cikin hayacin su. Baki hayacinki ballanta naki kula da ma dan ƴaƴanki a wurin. Saboda hayacinki a hankalinki a tashe yake, saboda abubuwan da kika gani da tashin hankalin da kika gani wasu an kashe musu mazajen su. Saka tunda ba sa cikin hankalin su kin ga ba za ma su iya kula da ƴaƴansu ba.
Kwarai.
To kenan abun ma da ake kaiwa kenan ya zama kamar ma ba shi da amfani. Tunda kin kawo min kayan abinci amma ban ma san cewa in ci abinci ba. Saboda abun da ke gabana yafi abinci. Saboda haka idan ba a kula da kai ba ta fannin kan duk abin da za a kai musu ni a wurina ba zai musu tasiri ba. Shi yasa ake samun matsala amma mutane ba su gane ba.
Haka.
Na fahimta.
Amma daga binciken da muka yi yanzu ni na gane cewa mata da kuma su da bakin su suka fada cewa wani lokaci ma an ce suna da hawan jini amma ba hawan jinin bane ba bakin ciki ne da tunani ya saka musu hawan jinin saboda ko bacci ba su yi ba su san ma inda akai su aka aje su saboda wata tace min ga miji na a cikin wurin nan likita amma ba ni iya ganin shi sai je mu hada a wurin abinci ana ba mu abinci kaman ba a gidan mu ba
kaman yanda ake ma in gidan yari
kaman yanda ake da in gidan yari ko kuma kaman a ce an tara mu a cikin garin mu kin ga akwai bambancin mutanen da aka tara a cikin gida da kuma wanda aka tara a waje
kware
to wannan a cikin kasar ku ne kuka kasance an tara ku a wuri guda saboda an je an yi banna a garin ku a hakan kuma ba ku da ranar koma gida
haka ne ba ma gidan ma da za
ba gidan da za ku koma ballantana ma a ce kun koma to su abinda suke roƙon gwamnati shine su ba su son zama a irin wannan wurin na farko na biyu kuma a gyara musu gidajen su koma gidajen su a samu musu abinda za su yi da yawan su sun koma shan kwaya ba yara ba ba manya ba wani magidanci da na gani yace min yana shi ya fara shan giya ya kuma sha giya ne saboda in ya sha tana kwanta mishi da hankali ya samu ya bacci saboda bai san ta inda zai fara ba yace matan shi biyu da ƴaƴan shi 12 yace bai san ma inda wasu ƴaƴan shi suke ba shine ya sa ya fara shan giya bai san ma zai bar shan giyan ba zai bar shan giya saboda in ya ma ban nan wuri yace min in na ma ban nan wuri ban san inda zani ba saboda komi na an kona ba ni da komi saboda haka manya suna shaye-shayen yara suna shaye-shaye saboda akwai yara ma da na tara muka musu tambayoyi wasu suka ce mun su suna son su yi wasa ba su da wurin wasa wani ya ce mun shi yana son ya ga makwabtan shi ba shi da makwabta saboda haka abin ya zama musu damuwa su kansu da yaran da manyan duk abin da ya zama musu tashin hankali kuma wannan abin ba shi da ranan karewa haka wani ya ce mun abin kuma ba shi da ranan karewa
to masu sauraro anan muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da karshen wannan hirar a madadin Dr. Aisha Tuyushewa Armayau da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Janna yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
da ayi ɗan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan ɗan sanda na ƙasa kwari a ƙara musu yawa ga matasan mun suna ta yawo a ko ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin ɗan sandan ƙasa
Yawa muna fata kuna nan kallau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya
ni kafin bari na waki diddiga ya nuna min cewa ƴan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa za an gara maka misali Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80 amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin ƴan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan 4 amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka ƴan sandan Najeriya sun yi kadan
tsohon ministan ƴan sandan Najeriya kenan Alhaji Adamu Maina Waziri
to kamar da Hassan Maina kai ne ya faɗa wannan murya ta Adamu Maina Waziri ce tsohon ministan harkokin ƴan sanda na Najeriya inda yake nuna irin kalubalen da ke fuskantar Najeriya a kokarinta na samar da sha'anin tsaro mai inganci abinda ya sa wasu jihohi ma suka fara neman a kyale su suka fa nasu rundunonin ƴan sanda masu cin gashin kansu daban da na ƴan sandan gwamnatin tarayya to amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne
tsohon ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina wani waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya.
Ina gani idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga 'yan Najeriya, to maganan a riƙa kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda, a rage a yi musu gyaran fuska, a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha, ga 'yan sandan watakila ƙaramar hukuma. Misali, turansu 'yan sanda ne, amma aikin da za su yi daki-daki-daki, wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan ko ana kuka da shi.
Shu'abu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya.
Da a yi 'yan sandan jihohi gara, a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari, a ƙara musu yawa, ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki, a horar da su, a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa. Sa'annan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro. Mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo bane, saboda haka madadin kikiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gwamnoni dama amfani da su don biyan bukatun kansu. Gwanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta dauki 'yan sanda duk matasan Najeriya a yi kokari a cashe a dauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda.
To a gaishe ka Hassan da wannan ra'ayi. To yau a ci gaban muhawarar da shi Hassan din ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab, tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos, da kuma tsohon hafsan mayakan jiragen sama Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa. Muhawarar kusan gabaki ɗayanta za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan al'amari, musamman da ya shafi 'yan sanda. Na farko dai akwai zargin cewa an fi kulawa da sojoji fiye da 'yan sanda. Zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da 'yan sanda suke yi. Sannan kuma akwai zargi na uku na cewa 'yan sanda sun fi kwanda cewa su zauna a ƙarƙashin mulkin farin hula da su zauna a ƙarƙashin mulkin soja. To daga kan zargin na ƙarshe za mu soma da shi a Komodo Ahmed Tijjani Gamawa.
Ba amince da wannan ba. Dalilin kuwa in ka duba, ba wani shugaban ƙasa da zai zo ya wasa da aikin ɗan sanda. In ka duba yau a Najeriya nan, ba ƙauyen da za ka je ba ka samu ɗan sanda ba. Kuma kamar yadda ka faɗi cewa waɗannan kayan aiki da kayan yaƙi da sauransu da ake ba wa sojojin Najeriya, da su Air Force da Navy da kuma Army, cewa 'yan sanda ba su samu wannan ba. Ina tabbatar maka cewa maybe shugabannin su 'yan sanda ba su nemo 'yan abubuwa ba, ko kuma in aka ba su sun saci, kamar yadda shi babban yana Commissioner of Police Abubakar Safi faɗa. Saboda waɗannan abubuwa fa in ka duba duk daga sace-sace ne. A kulliyomin dukkan waɗannan abubuwa akan shugabanci ne. In ya zama to kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da 'yancinku, to fa kun tsira. In kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaƙi kun samu ba, to haka za ku tafi a tambele jama'anku, mutanenku, men ɗinku, wato 'yan sandanku su dinka kwana a mota, wasu su kwana a daji a titi. Yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin ba a Maiduguri, abu ne na tashin hankali kwarai da gaske. Ka ɗauki 'yan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa, ka kai shi wurin yaƙi, ka ajiye shi a Maiduguri yayi wata shida baka bashi allowance ɗinsa ba, yana kwana a cikin mota, yana kwana a titi, hatta kai hakurinsu ya kare har suka fita suna harbe-harbe, suna zanga-zanga a kan titi. To kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske, wanda yake ba za ka taɓa samun wannan.
Headquarter 'yan sanda Najeriya ta ce ba zanga-zanga suka yi ba, wasu sun je ne su bincika mai fada, wasu je su yi karin bayani.
Wannan wato wanda ne magana ce ta siyasa, ba za su faɗi gaskiya ba.
Domin su faɗi gaskiya kamar suna challenging kansu kenan. Shi abin da ke faruwa bidigogin da aka sai aka ba sojoji, wannan daidai ne, domin in babu da sojoji masu ƙarfi wani ƙasa zai iya zuwa kula shi ga ya kama shugaban ƙasar mai tafi da shi. Sojoji su ruska kubin da aka ba su wannan ya isa, amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aiki sosai.
To amma Alhaji Abubakar Tsab, ina son kaɗan bayani cewa akwai ƙorafi da masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya suke cewa kamar tsakanin ku da sojoji akwai ɗan kallon kallo hakan nan, gaskiya ne?
Wato da ba abin ya so da daɗewa ne, da ya san kafin first school 1966 lokacin muna ƙarƙashin turawa albashin da yan sanda suke karba ya fi da sojoji, amma da sojoji suka karba mulki sai suka turi ba suka kara abin nan albashin su da allowances nasu, kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce kurege domin su suke buke har lokacin da buka samu sibilan rukuma. To ya kamata yan sanda ma ya kamata a ba su rice nasu, ya kamata sojoji ma su sani su aikin su su defendin kasa, yan sanda kuma aikin su su kare mutane su enforce law and order. Amma in aka yadda soja ya zo ya kama dan sanda a titi na dukansa, kata yin moral ba zai dropin to abin da ba musu kenan. Kowa yana da aikinsa, yi aikinsa, dukan muna aiki don kasan nan ne, ba wai muna aiki domin kakkanmu ba.
To iya kuma da misali, wani lokacin kuna ganin kamar ko neman ya ku soji a kan 'yan sanda, me yake kawo ka ne har a yi ta rige ma wani lokacin ka ji an ce soji sa ban sauro sa? Yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rahoton cewa 'yan sanda da soji a jihar Yobe sun yi dauki ba daɗi tsakaninsu, kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwan wuraje daban-daban a Najeriya, me yake kawo ka ne?
To wayannan abubuwa a duk da suke faruwa ba daidai ba ne, dole ne kowanne su mutunta juna, kamar yadda shi babban yana ya faɗa, duka ana aiki a ƙasa ne domin a tafi tare a tsira tare.
To amma in na dawo kanka Alhaji Abubakar Tsaf, akwai wani babban dan sanda a Najeriya da nake magana da shi a keɓance, yake gaya min cewa shi a matsayinsa na dan sanda baya taɓa aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a Najeriya. Yake bani misali da cewa sojoji ba kasafai suke son su inganta aikin dan sanda ba, sun fi damuwa da 'yan uwan sojoji, ko da kuwa sun bar aikin sojan ne, amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne. Har ma ake ba da misalin cewa kamar a lokacin gwamnatin Shehu Shagari akwai kayayyakin fadada aiki da aka saya wa 'yan sanda, amma sojin sun kwace. Yi mu bayani akan wannan rakadi dai.
Yau abin da faru da zan so ba lokacin yaki, lokacin yaki da so ba da from war din nan, an so ba kan police action, police da ka fara tura su a ciki lokacin relationship na police da soja ya da kyau suna aiki tare. Bayan da aka yi wannan hidima kuka sun samu gwamnati da farin hula lokacin shirin shigari, ya sa general adekunle aka ba shi kwangila ya sai kayakin aiki ya kama a sanda da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci a su fesa ruwa in akwai demonstration. To daya a cikin dan sanda ba zai kira sunansa ba domin that discipline is still there. Shi yaje yace ana hannun sojoji wani hannun 'yan sanda wata kila za su wata rana su karba su abin nan mushi a wajen sojoji, za su hannun sojoji
wata rana ba ɗaya daga cikin sojoji ke
da cikin 'yan
sanda
shi ne aka zo aka kwace duka kayan nan da motocin nan, motocin da sojoji suka kwace ma ba su a faru da shi, sai dai aka ɗauki motoci a jirgin ya sai itace a kama matansu shi kenan. Da ce lokacin muna da kudin din nan yanzu da mun je da nisa
gaskiya wani kila ma da duk irin waɗannan rigimar da suke faruwa a Najeriya da ba sai an tura sojojin ba
sosai sosai.
To ya kuma da ka jefa kun kwace musu motocin su ya kuma da bisa ya gane
azaba alhamdulillah. Wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in 'yan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa, sun yi retire, sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya, cewa ba su kula da aikin dan sanda ba, ban yadda da wannan ba. Dalili ko shi ne kulliyomin abinda nake faɗi shi ne ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na general ya naɗa hannuwansa ya kawo wa'innan bambanci, ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a General Muhammadu Buhari, wanda yake shugaba ne mai adalci, mai gaskiya, mai riƙon amana, wanda yake kuma baya nuna bambanci, ya ɗauki kowa ɗaya. Kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema, ina tabbatar maka domin
so ina zuwa ya kuma wanda zo ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya su zaka yi wani bayanin abin da aka sai a ɗan sanda.
To bana shakka cewa kwararren sojan sama irin shi Ahmed Tijani Gama Adam zai kasa iya amsa wannan tambayar. Saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar. Kuma bayan ta za mu taba zancen zargin da aka dade yana wasu ƴan sanda na cewa cin hanci da rashawa ya musu katutu. Da wannan dai kamar yadda muka ce sai shirin makon gobe insha Allah. Yanzu kam a madadin su baki namu Abubakar Sab da Ahmed Tijani Baba Gamawa da kuma shi musamman wakilin namu da shirin muhawara na Hassan Maina Kaina. Ni ne Ali Mustafa Sakuta na Washington DC muke fatan mun muku kallon. Sai anjima.
To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Oh, hada mai wuyan gane hali dubban gida hada dali ka gane shuga hada mai wuyan gane hali in ai lahi ai 24